sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da wannan lokaci. Aishatu Sula ce tare da Sarfiru Hashim Gumal da sauran abokan aiki suka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau Talata 10 ga watan Maris shekara ta 2020. Kasa da sa'o'i 10 da wasu mahara suka kai farmaki garin birnin Kwani, dubun su ya cika yayin da aka cafke su
domin kai musu jinjina ta musamman da neman ganin waɗanda aka cafke daga nan sai sowa ta dame a wannan wurin.
Ta za ku ji cikakken wannan rahoto idan kuna biye da mu. Muna nan kuma tafa da kowa ya bar gida, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatin kasar Italiya ta fara dokar takaita tafiye-tafiye a fadin kasar baki daya, inda ta killace mutane miliyan 60 a kokarin shawo kan yaduwar cutar coronavirus. A wani jawabinsa ga kasar wanda aka yada a gidan talabijin Jiya Litinin, Firaminista Giuseppe Conte ya ce wannan mataki na killace mutanen za a iya daukar su a matsayin ina zaune ne a gida. Wannan mataki ya faɗaɗa dokar takaita zirga-zirga ta arewacin ƙasar, inda aka fara samun barkewar cutar coronavirus. Mutanen da ke da dalilan aiki ko matsalar lafiya ne kadai za a iya bari su yi zirga-zirga tsakanin yankunan ƙasar Italiya ko zuwa wasu ƙasashen waje. Firaminista Conte ya ce dole mu sauya ɗabi'unmu, suna buƙatar sauyi yanzu. Jiya Litinin kasuwannin hannun jari sun faduwar was a fadin duniya saboda damuwa iri biyu, wato farashin man fetur da kuma galabaitar da tattalin arziki ya yi saboda cutar coronavirus wadda ta yada kasashe sama da 100. Muhimman hada-hadar da aka yi a kasuwannin hannun jari a birnin New York, Jiya Litinin sun fadi sama da kashi 7 cikin 100, biyo bayan faduwar kashi 5 cikin 100 a wasu kasuwannin hannun jari na nahiyar Asiya. Yayin da kasuwannin hannun jarin nahiyar Turai suka tashi da kusan faduwar kashi 8 cikin 100. Kasuwannin hannun jari da aka fi sawa ido, wato Dow Jones, da ke daidai da hannayen jarin wasu manyan kamfanonin Amurka 30, ta tashi Jiya Litinin da maki 2,000 kawai, wanda ke daidai da faduwar kashi 7.9 cikin 100, yayin da kasuwar S&P 500 ta fadi da kashi 7.6 cikin 100. Masana na gargadin cewa cigabar zaman ɗarɗar tsakanin ƙasashen Kenya da Somalia na su kurkuta matakan tsaron kan iyaka a yankin. Makon da ya gabata an kashe wani ɗan ƙasar Kenya, wasu kuma 12 sun samu raunuka, lokacin da wasu ƙungiyoyin mayaƙa biyu da ba sa ga maciji da juna daga ƙasar Somalia suka yi fada a wani yankin ƙasar Kenya. Kusan watanni 2 da suka gabata, Nur Ahmed ya tsinci wani raƙumi da ya bata a Mandera, garin da ke arewa maso gabashin Kenya. Yayi tunanin raƙumin ya fito ne daga wani ƙauye da ke kusa da Somalia, amma ba zai iya mayar da shi ba. Nur Ahmed ya ce jami'an tsaron Kenya na sa ido sosai akan iyaka, don haka da wuya ga 'yan ƙauyukan da ke ɓangarorin biyu su iya ƙetarawa. Ya ci gaba da cewa, ya ce wannan haɗari ne ga gwamnatinmu ta saka mu ciki, kamata ya ce jamhuriyar Kenya na kare lafiyarmu da dukiyoyinmu. Abin da ke faruwa shi ne babu kariya a bakin iyaka. Ina zaune mita 500 daga bakin iyakarmu da Somalia, babu makarantu, babu harkokin kasuwanci, kuma babu wata mu'amala.
To, an jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ƙarshen labaran. Amma kafin nan, kasa da sa'o'i 10 da wasu mahara suka kai farmaki a birnin Kwani a can jamhuriyar Nijar, dubun su ta cika yayin da aka cafke su, ciki har da mace mai musu safarar makamai. Ga wakilin muryar Amurka Mamman Haruna Bako da ƙarshen rahoton.
Asa da awayi goma bayan waɗansu mahara sun yi halbe-halbe a tsakiyar garin birnin Kwanni. Jami'an tsaron 'yan sanda na wannan garin sun zakulo su, kuma ana iya cewa dubunsu ta rigaya ta cika, inda dukkan garin ya bare zuwa ofishin 'yan sandar a yau da safe domin kai musu jinjina ta musamman da neman ganin waɗanda aka cafke daga nan sai sowa ta game a wannan wurin. A madadin hukumomin bariki da na gargajiya, Dr. Asuman Sumaila, magajin garin birnin Kwanni, ya yi wa al'ummar garin jawabi.
Na farko sai mun muku godiya da irin wanga kamawa wadda kuma kuka zo kuka yi. Amma abin da muke so, tunda Allah yana tare da mu, don wanga ba dubara muke ba ƙarfin mu bace. Kyau a riƙa yi ana taka tsantsan. Tunda kun ga yanzu nan ga mu nan ga da aka hito haka ga. Waɗanda Allah ya ba da sa'a aka ce an zo da su. Yanzu ba mu san wa an tare da mu nan. Mun gode, aiki yanzu ne aka soma. Mutane sai hakuri su koma.
Mutane a yau da safe bakwai ne aka gano sun jikkata ko sun ji ciwo. Daya na cikin matsanancin hali yayin da aka cafke hudu, hadda mace daya a cikin su tare da mai basu makamai duka an hada an sarbe. Shugaban gundumar birnin Kwanni Alhaji Abba Lele da ya isa ofishin na 'yan sanda tare da mai martaba sarkin birnin Kwanni da sarkin hulanin Kwanni da shugabannin rundunonin tsaron garin da manyan ma'aikata na garin da dimbin al'ummar da ta ziyarci wurin. Yayi jawabi kamar haka wa manema labarai.
To lalle wannan attack da aka yi, mutane wanda suke canjin nerori da sefa su ne aka je aka tarwatsa da a kwashe musu kudi, kuma a kwashe kudin an samu sakamako na hwayi, wanda yanzu haka nan mutum hudu suna hannu ana nan ana ci gaba da enquete, kuma an ga abubuwa da yawa wanda wannan abun a tsare yake an tsara shi, amma cikin Allah ya tona asirinsu. Yanzu dai muna jira jami'an tsaro su ba mu cikakken bayani, kuma mu ma sai mu baku bayani.
Yanzu an kama makamai, akwai makamman da aka kama?
Akwai makamai guda a Karanset wanda aka samu, kuma an kwatanta ma an da ake ajiye su, kuma wanda yake kawa ma shi ma an kama shi.
Yanzu an takaice mutum nawa suka mutu yanzu?
Mutum ɗaya ne, kuma sauran ku duka an musu suwan a nan jiya mun je mun gansu, wanda ya zamanto blessure leisure, wa'ansu an sake su ma sun tafi gida, wa'ansu kuma ana na musu magani.
To wani sako ne gare ku ga jama'a tun daga shi mun ga jama'a sun hito?
Jama'a sun hito don su nuna goyon bayansu ga irin da aikin da muka yi gaba ɗaya da mu da FDS da ku, aka samu annan mutane tun abin bai yi ƙarfi ba aka sa hannu bisansu, kuma za a ci gaba da enquete a ga abubuwan da za su wakana nan gaba. Kuma mutane sun yi godiya, duk wannan taron ku gani sun zo su yi godiya ne ga jami'an tsaro da suka cika aikinsu.
Tsanaki dai ya dawo a garin birnin Kwanni yanzu haka, inda wannan lamarin kawai ake fira a ko'ina a cikin garin yayin da kowa ya koma ana sa aiki a yau da safe. Haruna Mamman, bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
So an gaida Mamman Haruna da wannan rahoto. Yanzu kuma Gasar Filu ya sake dawowa da ƙarshen labaran duniya.
Sanata Cory Booker na jihar New Jersey ta nan Amurka ya nuna goyon bayansa ga tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden a takarar da yake ta neman zama dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat Jay Litinin. Wannan shine goyon baya na baya-bayanan da wani da ya kalubalance shi a baya ya yi masa. Gabanin zaben federal takara da za a yi a jihohi shida yau Talata tsakaninsa da Bernie Sanders na jihar Vermont. A wani sakon Twitter, Booker ya ce martani ga nuna kiyayya da raba kawunan al'umma shine zamu zaburo mu hada kai ga. Ba nasara kawai Joe Biden zai yi ba, zai nuna mana cewa abubuwan da suka hada mu sun fi waɗanda suka raba mu yawa. Zai farfado da martaba fadar White House ya kuma tunkari matsalolin da ke damun mu. Wannan shine yasa nake alfaharin bayyana goyon bayana a gare shi. Wannan goyon bayan Booker na zuwa ne kwana guda bayan da Sanata Kamala Harris, wadda ta janye daga neman takara a watan Disamba, ta goyi bayan Biden, tana mai cewa tana jin cewa shine mutumin da ya shirya domin mayar da Amurka kan turba mai kyau a wannan zamani. Zababban shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani da abokin karawarsa a zaben Abdullah Abdullah sun shirya yin bukukuwan biyu kishiyoyin juna na rantsar da su a jiya Litinin, wanda hakan ke da ruru ta dambarwar siyasa da kuma kawo wani sabon kalubale ga kokarin maido da zaman lafiyar Amurka ke jagoranta. Baki ɗaya bukukuwan an ɗage su, duk da haka da ɗage su da wasu 'yan sauwo'i ne kaɗai, domin baiwa Amurka damar samar da maslaha a rikicin. A watan da ya gabata ne, hukumar zaben ƙasar Afghanistan ta ayyana Ghani a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka gudanar ranar 28 ga watan Satumba. Amma Abdullah, wanda shine shugaban gwamnati, ya watsi da sakamakon zaben da cewa coyi gani kawai, yana bayyana cewa shi da tawagarsa su ne suka lashe zaben, ya kuma yi barazanar kafa gwamnatinsa.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, idan muka tsallaka Najeriya kuma, a majalisar dattawar kasar an samu bambancin ra'ayoyi a lokacin da masu ruwa da tsaki suka halarci zama na musamman domin jin matsayinsu akan dokar da za ta yi wa dandalin sada zumunta ta yanar gizo garin Bawul. Wakiliyar sashin Hausa Madina Dauda ta hada mana wannan rahoto.
Wannan doka wadda tuni majalisar dattawa ta riga ta yi mata karatu na biyu ta ta yawan korafe-korafe domin akasarin waɗanda suka halarci zaman dandalin sauraron ba'asin irin su hukumar sabunta dokokin ƙasa na ganin dokar ta ƙara wa 'yan sanda ƙarfi ne, inji shugabar hukumar Jummai Adama Audi.
Matsayinmu shine cewa a gaskiya bai dace ba, saboda rubuce-rubucen da ke ciki ne ka ɗauka daga farkonsa zuwa ƙarshen, za ku ga cewa kaman kowace magana ka yi ko ka sani ko baka sani ba, in su sun ce laifi ne ya zama laifi, sai 'yan sanda sun ce maka laifi ne, to ko kana so ko baka so ya zama laifi.
Shi ma shugaban gamayyar kungiyoyin kada ra'ayoyin 'yan ƙasa Aliyu Mustapha ya ce yana goyon bayan dokar, domin a ganin sa 'yanci shine a samu dokar da za ta sa ido akan waɗanda ke amfani da yanar gizo wajen jawo rigingimu.
Idan ka shigo yanar gizo-gizo, kowa zai iya zagin ka, kowa zai iya gaya maka abin da ya ga dama, ba tare da ya yi la'akari da wannan shekarunsa ɗaya da shi ba ko kuma abin nan. Ai, a Afirka muna da girmama manya da iyaye da waɗanda suke gaba da mu, yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa Afirka take da al'adunmu na gargajiya da addini. Duka babu inda aka ce mu zagi shugabanninmu ko kuma mu raina waɗanda suka girme mu ko kuma mu ɓata sunayen mutane ba tare da wani dalili ba.
Amma ga ɗan jarida mai zaman kansa Edward Wabundani ya ce yunkurin ƙudurin dokar mamaki ya bashi.
Kowane ɗan majalisa ko ta karamar hukuma ko ta jiha ko ta tarayya ya kamata ra'ayoyinsu ya zama ɗaya da talakawan Najeriya domin su suka zaɓe su. So ina ga kamar bai kamata a ce memba na Senate zai zo ya ce akan cewa a takura haƙƙin wa'ansu akan faɗa ra'ayinsu ba.
Sai dai Senata Sani Musa, wanda shine ya kawo ƙudurin dokar a zauren majalisar dattawa, ya ce ba gudu ba ja da baya.
Social media ya jawo ababa da yawa na ɓaci. Tana da kyau, waɗansu na amfani da social media wurin ci gaba, tattalin arziki yana ƙaruwa, ana zumuntaka a cikinta. Ƙasashen da ake magana, America yau tana kuka akan social media, Ingila tana kuka akan social media, yau Italy, jiya shugaban ƙasar Italy me ya faɗa, ya ce don Allah da Annabi mutanen ƙasarsa su rage amfani da social media, suna yada ƙarya akan wannan corona. Najeriya ba yi ba, ba ɗauki wani aka jefa hotonsa aka ce shine ya ɗauki ɗan Italy da ya kawo corona Najeriya ba. Mutumin nan ya iya goge sunansa yanzu, kowa zai kawo ra'ayinsa, wani zai so ya yadda da wannan bill din, wani ba zai yadda da shi ba. Amma zan tabbatar maka cewa duk gyaran da za a yi a gyara, za a gyara, kuma zan tabbatar maka cewa zan yi kokari na in faddakar da ƴan uwana, in nuna musu dalilin da yasa muke bukatar wannan abu, kuma Allah ya yarda shawarwaki da aka bayar mana gari za a dauka. Amma ba wai ka zo kurin ka ce je ka watsar da wannan abun banza bane, ba wanda zai karanta wannan takarda daga farko zuwa ƙarshe ya ce abun banza ne.
Burin wannan ƙudurin dokar na zaman ƙoƙari ne na hana labaran ƙarya waɗanda ka iya haddasa matsaloli a cikin ƙasa ko kuma kawo rashin jituwa a tsakanin al'umma. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, an gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Daga Ghana kuma, wani masani a sashen harkokin Afirka da ke Jami'ar Legon a can Ghana, Dr. Obadele Campbell, ya yaba da irin ci gaba da aka samu a ƙasar ta Ghana duk da cewa tana fuskantar ƙalubale da dama, a tattaunawarsu da wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas. Ga rahoto akan haka.
Dr. Obadele Campbell ya yi wannan maganar ci yayin wata tattaunawa akan bukin cika shekaru 63 na samun independent kasar Ghana. Yayin bukin abin da na gani ne mata waɗanda daga alamu suke takama da kansu suna amfani da baiwar gashin kawunansu wadda Allah ya yi musu. Wannan abin yin bukisa ne. Haka zalika kaga mutane da yawa suna sanye da tufafin Afirka, sai kuma maganar nasaba da sabbin labarai yadda yanzu mutane ke samun hanyar sadarwa sosai tare kuma da samun sanin ko su wane ne. Muna faɗan abin da muke yi wa kanmu a bisa la'akari da yadda muke tunani da kanmu, yadda muke tunani da kanmu a bisa la'akari da abin da muka sani game da kanmu, shi kuma abin da muka sani game da kanmu a bisa la'akari da abin da aka gaya mana game da mu kanmu. A haka ne ya kamata mu ga kanmu, da shi ne kuma labari zai kwarara na irin abin da muke da kanmu. Ta haka ne abubuwa ke canjawa saboda labari na tafiya. Shi ko babban editor wata jarida mai zaman kanta a nan birnin Accra, Alhaji Abdulrahman Gumda, ana sakarya cewa ne mafarkin marigayi Dr. Kwame Nkrumah na cimma wadatar abinci da juyewa ƙasa mai yawan sarrafe-sarrafe ya dakushe ne saboda rashin tabbaci na cigaban mulki. Sai dai ya yi imani shirin gwamnati a fagen aikin gona ga misali na nufatar wannan mafarki. Yanzu haka shirin shugaba Akufo-Addo a fagen aikin gona da masana'antu ga misali ina jin muna nufatar wannan kuduri ko da yake abubuwa da ake gudanarwa akwai koma baya da kalubale, amma abin da Kwame Nkrumah ya kudurta yi don samun cigaba mu samu wadatar abinci dalili kenan da yasa ya kafa Workers Brigade dab da samun independent kasar State Farms Corporation tare da Tusa Kishin Kasa a zakatan matasa ta kafa kungiyar Young Pioneer Movement wacce za ta tusawa matasan kasar kishin kasar su. Wannan ruhi ne da ke jagorar harkokin kasar bisa manufa ta yancin kai sosai, wadatar abinci, cigaban masana'antu, samar wa matasa aikin yi, abinda yasa samun kafa na Tusa Birbishin mulkin mallaka ya gagara samun tushe cikin kasar. Akwai maganar ceto Ghana daga mulkin fir'aunanci da dai sauran irin yadda ake hambarar da gwamnatoci, abinda ke cusa tsoro a cikin gwamnatoci. Ko me zaka ce akan wannan? Yanzu zan iya cewa an samu dorewar mulki, demokradiyya ta zo ta samu gindin zama daram da kau. Tsoron da gwamnatoci ke ji ko akwai wasu sojoji da makamai za su zo su yi musu juyin mulki ya zama sai labari, dan yanzu babu shi. Ra'ayin zaben gwamnati ta akwatin zabe na da gamsarwa a rafarantawa ne gare mu don ci gaba da kuma bunƙasa. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan da wannan rahoto. To yanzu agogon mu na cewa karfe 3:18. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Kada a manta a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sauraron shirye-shiryenmu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin shirinmu na gaba, ku saurari wannan. Shirinmu na gaba.
Kowa ya bar gida?
Gida ya bar ki.
Kasa wanda ba awa kasace. Da rago da ragga masu wuyan zama. Kai wani gonga.
Kowa ya bar gida, ka gida ya bar shi. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsin ranar Talata. A cikin shirin Kowa ya bar gida, kai gida ya bar shi, wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku shiga ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma muna tare da babban bako dan asalin kasar Ghana da ke nan kasar Amurka a jihar New York. Ga tattaunawar su da abokin aiki na Baba Yakubu Makeri.
In ka ce ku ne ke binciken irin waɗannan abubuwa, gida nawa ake fasawa, gida nawa za a bin nan? Wannan aiki mai daurewa ne?
Ka duba America, they are always into infrastructure. Infrastructure ma'ana
kullun suna cikin gine-gine.
Suna cikin gine-gine, ana gine-gine. Kuma wannan gine-gine kuma ka duba don gidajen da America suka gina before 1980 duka na da cuta cikin wannan gida, domin akwai abin da ake kiran shi asbestos. Su wayannan abubuwa duka suna cikin wayannan gida. Shi yasa don gidan da duka aka gina before 1980
asbestos din ciwo ne ko dai wasu kwari ne ko menene?
Ciwo ne da idan mutum ka shaka ya shiga cikin, yana shiga cikin lungs ɗinka, da ya shiga cikin wannan lungin sai zama cancer na cuta. Shi yasa wayannan duka na cikin wannan cikin gida duka da aka build before 1980. Shi yasa ni yanzu ga na wani yanzu in duba cikin wayannan gidan, duba ko na gan su, idan na gani sai in fala akwai falin da muke yi. Mun wannan falin mun kare, sai yanzu ga sai a zo in inspect in sure kaman ba an cire shi kuma kan da ya kamata a cire. To lokacin da zan zo aiki na da kyau, da an cire kuma an kare, akwai testing da nake yi. Ina wannan testing, idan testing ne ya pass na clear wannan area, shi ba da signature to wannan gida ya yi for renovation kafi a jaya wani abu cikin wannan gida.
To in ka gama duka sai ka ba da rahoto cewa komai ya yi daidai, sannan a fara in aiki ne, in rusawa ne sai a yi.
Shayi, na'am.
To wannan aikin kuna yi karkashin hukuma ne ko dai wata abin nan ma'aikata ce mai zaman kanta? Na ce hukuma wato na gwamnati ne ko dai na private company ne?
Both. Domin muna zuwa government buildings. Government buildings muna shiga shi ne subchapter 8. Muna kuma shiga cikin private buildings. Private buildings shi ne kaman gidaje, kaman gidanka, private house. Idan aka sayar da wannan gida, yanzu ga dokan da ke nan, har dai za ka sayar da wannan gida, misali, idan sayar ma da gida, ya kamata mu rika san kaman akwai cuta haka nan, akwai cuta haka nan. Kuma yanzu with the law, ya kamata kafin sayar ma da wannan gida, duk wannan cutan dukan sa in cire. Fit da shi cikin wannan gida sannan in sayar ma. Shi yasa long kenan. That is where the privacy comes in. Kuma akwai companies kaman Macy's nan private ne, they are not under the government.
Kamfanin sayar da kaya na Macy's?
Na Macy's. To wannan aiki da aka yi renovation Macy's da suka yi da 34th Street. Wannan Macy's a lokacin sun sa $600 million of full renovation na Macy's. To da ni ina cikin wannan muka yi wannan aiki muka ci.
Miliyan 600 kamfanin Macy's ke gyara wurin shi?
Suka gyara wurin. That was 6-7 years ago. Shekaru bakwai. To a wannan lokaci ni ne ina cikin wayannan muka wannan aiki, muka fidda dun tucen da duka kenan tun basement har zuwa saman duka, muka fidda wayannan tuca. Ya na'am.
To ya kake ganin zaman America da kuma zaman kasashen mu?
To ka duba ba, zaman America sai mu ce alhamdulillah, amma ba abin da yafi gida. Gida dai gida ne, ko yaya zaka yi. Yau na da dai wannan gari kullu shinna ina gan gida haka, ko na gan abubuwa haka na gida, gaskiya shinna murmuri. Kuma ni ra'ayina ne, kuma ka duba duk wayannan duka ake dadewa wannan gari, kai wani lokaci kowa na murmure dai settle ya je gida, ya je futa makan shi. Domin koya za ka yi, wannan gari ne mai albarka, gari ne mai muhimmanci, amma ba garin ka bane. Koya za ko kai wane ne? Gida kuma gidanka ne. Ka gan yau kana nan Ghana yau, an daraja ka, ka samu hutu, min gashi nan dai. Ka gane, shi yasa ba comparison, ba mu mu compare mu ce America ya fi Ghana zaman lafiya, domin gidanka ne. Shi yasa wannan haka comparison nan America alhamdulillah, amma gida ne. Shi yasa ni wannan nake gani kaman based on wannan nan, ni gida dai alhamdulillah kaman Ghana wurin da na fito, ka gane yes America dai alhamdulillah ba you know ya ta nemo ya rufa mu asiri amma yau kana da wayannan asirin tanyan da kai kudin duka ke da shi idan ka ci shi nan alhamdulillah amma ka ci shi gida ka fi jin darin cin wayannan kudi gida da baka ci shi daga nan sai sa gida wallahi gida ka mu bar gida na'am
ya batun iyali mata da yaya a nan kasar
eh ina ya, ni yanzu aka yara na guda hudu ne ina da maza biyu mata biyu ina yanzu ina cikin aure mata na kuma sunan ta Hajiya Nafisa ita kuma tana nan
to ya batun rayuwar su wurin harkan neman ilimi da sauran su
masha Allah Diana firstborn na farko sunan ta Aishatu ita yanzu aka ta kare college yanzu ga ita teacher ne tana teach middle school
malaman makaranta ce
makaranta yes malaman makaranta ne na biyu sunan shi Abubakar Saddiq shi kuma hawayo ina nan college shi kuma na uku sunan ta Amina to ita na uku na ba ta sunan ummana ita kuma yanzu ga tana high school amma ta bangaren makaranta yanzu ta hadace Qur'ani so biyar shekaran ta 15 kuma yanzu haka tana kokari ta karanta Qur'ani ta kare Qur'ani tana kokari har da cewa abinda take kenan yanzu haka ita da kaninta Jamil na'am
to malala walla Ahmed mun gode da ka ba mu dama tattaunawa tare da kai a cikin shirin namu na kowa ya bar gida kai gida ya bar shi wanda ni Abdul Aziz Adli Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda
To yanzu lokaci yayi da zamu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyinku da ku masu sauraro kuka kira kuka bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Bishir Baka auren auta ɗan albasa fasahar karanta a Najeriya. Ina so in yi amfani da wannan dama in yi godiya ta musamman ga shugaban Sumaida Alhaji Dukka Umar Raɗa irin abin da yake da alheri a ƙasar nan. Domin ai ba za ta san ko kuma karama kuma karanta ai a ƙasa ne yake kuma shugaban Sumaida na ƙasa baki ɗaya. Gaskiya muna kira ga ɗan siyasa su koyi da irin abin da duka ke yi na alheri. A jihar Katsina ko kuma a ƙasar nan gaskiya mun ga shi saboda abin da yake rayuwar mutane ko kuma yake al'umma.
To yanzu kuma sai shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To a takaice gwamnatin kasar Italiya ta fara dokar takaice tafiye-tafiye a fadin kasar baki daya inda ta killace mutane miliyan 60 a kokarin shawo kan yaduwar cutar coronavirus. A wani jawabin sa ga kasar wanda aka yada ta gidan talabijin jeli Litinin Prime Minister Giuseppe Conte ya ce wannan mataki na killace mutanen zai iya daukan sa a matsayin ina zaune gida. Jeli Litinin kasuwannin hannun jari sun fadi warwas a fadin duniya saboda damuwa iri biyu wato farashin man fetur da kuma galabaitar da tattalin arziki yayi saboda cutar coronavirus wadda ta yada kasashe sama da 100. Masana na gargadin cewa cigaba da zaman ɗarɗa tsakanin kasashen Kenya da Somalia na su kurkuta matakan tsaron kan iyaka a yankin a makon da ya gabata ne an kashe wani ɗan ƙasar Kenya wasu kuma 12 sun samu raunuka a lokacin da wasu ƙungiyoyin mayaka biyu da ba sa ga maciji da juna daga ƙasar Somalia suka yi fada a wani yankin ƙasar ta Kenya. Sanata Cory Booker na jihar New Jersey ta nan Amurka ya nuna goyon bayan sa ga tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden a takarar da yake ta neman zama dan takarar shugaban kasa a karkashin jam'iyyar Democrat a jihar Litinin.
To da wannan kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sir Filo Hashim Gumal da ya karanto labaran duniya sai Solomon Abo wanda ya ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau Darren Smith. Ni ce Aisha Tasir. Huta lafiya.